farko ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijira ta 1436 wannan rana ta yi daidai da ranar 12 ga watan 7 na shekara ta 2015 ta miladiya yau insha Allah zamu tashi aya ta 43 a cikin tafsirin suratu Yusuf alaihi salam da muke yi wannan azumi na Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan wannan tambayar ta farko da aka cikin tambayoyin da aka rubuto ana bari a ziyarci masallacin Qudus domin ina so na ziyarce shi ne sallah a cikin sa to sai ka je ka tambayi masu harkar haji da umra yan travel agency ba yan kamfanin travel agency su ne suke tsara irin wannan ban sani ba ko suna yi a Lagos dai waɗansu suna yi amma wannan ba tambayar fatawa ba ce akwai falala a cikin inda ka tambaya ya halatta ko bai halatta ba wannan sai a yi tambaya amma yana akwai falala sallah a cikin sa daidai take da sallah 500 kuma shine masallaci na uku a bayan ƙasa wanda cikin masallatan da annabawa ne suka gina su a bayan ƙasa sannan yace naga waɗansu idan ana tayar da iqama suna ɗaga hannu su yi addu'a wasu kuma an kabbara sallah amma suna nafila hakan ya halatta amma yin addu'a yayin iqama wannan ya zo daga cikin mawaqinul ijaba wajen da ake amsa addu'a yayin da aka tsayar da sahu domin sallah da kuma a wani hadisin bainal adhani wal iqama da'watun la turad tsakanin kiran sallah da iqama akwai addu'a da ba a raddinta kuma an ruwaito magabata na kwarai suna aiki da irin wannan imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ya kasance idan kiran sallah yana iqamar sallah sai ya shagalta da yin addu'a don haka ne ma ake cewa wannan kamar tahsisi yayi na wato hadisin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da ya ce idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa to aka suka yi tahsisinsa da cewa kiran sallah da yake ba na tada iqama ba domin tada iqama shi ma kiran sallah ne an kira shi azan saboda haka an yi tafsisinsa da cewa kiran sallar da yake ba na tada wanda tada sallah yake binsa a baya ba shine iqama amma iqama mutum zai yayin da ake iqama idan bai amsa abinda mai kiran sallah yake ba ya shigalta da yin addu'a wannan an rawaito daga fi'ilin magabata wanda shine sun yi tafsisinsa da waɗannan hadisai da suka nuna cewa nan wajen yana daga wajen wuraren ijaba amma yin sallah mutum ya yi sallar nafila bayan an yi kabbarar sallah wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mafhumin magana ta hana wannan domin ya ce idza uqimatis sala fala salata illa al maktuba idan aka yi iqamar sallah to babu wata sallah da ake yi sai sallar farilla kamata yayi yayin da mutum yaji an tada iqama yayi sallama musamman in bai riga ya kulla raka'a ba idan ya riga ya kulla raka'a to wannan akwai sabani tsakanin malamai shi ma abin da yake mafi rinjaye shine mutum yayi sallama ya shiga sallah tare da liban to sannan wai gaske ne idan an ci dabino ba a yarda kwallon sai dai abin ne sun jingina maganar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban san wani hadisi da ya faɗi wannan ba duk da yake ilimina bai kai wanda zai in yace bai san hadisi ba za a kore shi malamai manyan malamai sune wanda manyan malaman hadisi sune idan suka ce ba su san hadisi ba to babu shi amma wannan ina nufin kan cewa ni ba ni da wannan sanin ne kuma wannan a cikin littafin al'adab da wannan abin ya inganta da za ka sun kawo cikin littafin al'adab shar'iyya ba kuma ya ciki saboda haka wannan maganganun mutane ne kawai mafi rinjaye shine mutum ya wato ya fita daga cikin sallah saboda umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam koda ya kulla raka'a daya domin akwai maslaha da dama akan mutum kada ya ci gaba da yin sallah da take da alaka da tsayar da wannan sallar domin ya ci gaba da yin sallah sau ba zai mike ba yayin da yake yin sallar nafilarsa sau ba zai mike ba kuma daidaita sahu da mikar da shi yana daga cikin tsayar da sallah kuma wannan haduwar da aka yi dan wannan sallar ne shi yasa ya ce wa idza uqimati ssala ita sallar al-ma'huda wadda dan ita aka zo saboda haka maslahar ta yafi kuma wannan bai bata aikinsa ba maganan waɗanda suka ce in ya kulla raka'a ya cika saboda kada ya bata aikinsa wannan an dangana wannan magana ga malaman mazhaban malikiya suka ce wala tubqilu a'malakum to sai mu ce musu wannan bai bata sallarsa ba bai bata aikinsa ba tunda yayi aiki da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi aiki da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce ya bata aikinsa ba ba za a ce ya bata aikinsa ba kuma sannan bata aiki shine kai ka rusa shi to wannan ku ba rusa shi ba ya yi aiki da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kan ya fita daga cikin sallar dan haka irin wannan ana fatan zai samu ladansa zai samu ladansa tunda yayin da ya bari ya bar shi ne da umarnin manzo salawatullahi wa salamuhu alaihi to kuma yanda nace akwai wani kauli shine kaulin malik malaman mazhaban malikiya da suke cewa inda ya kulla raka'a to ya cika ɗaya raka'ar sannan ya shiga cikin sahu shi ma da sharadi in yana fatan cewar kafin ya cika sallar ba za a yi ruku'u ba amma in za a yi ruku'u kun gani inda za ku san cewa wato su ma sun yi tawilin wala tubilu a amalakum domin sun ce idan za a yi ruku'u in yana jin tsoron zai rasa ruku'u ya fita daga sallar ya shiga to can wajen bai bata aikinsa ba ya bata ne saboda tahsilul maslaha maslahar da ta fi waccan maslahar maslahar samun raka'a ɗaya ta sallar farilla ta fi maslahar cika wancan aikin na farilla na nafila to saboda haka kuma sai mu ce musu maslahar bin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam da maslahar da ke cikin daidaita sahu ta fi maslahar cika wannan nafila shi yasa wannan kaulin shine mafi rinjaye a ijiya ma ai abinda na rinjayar kenan kuna cewa wai na a wancan karatun na ba haka ne ba ko a cikin karatun mu na ijiya wannan kaulin na jumhur na malaman hadith mazhabar Ahmad da Imam Shafi'i shi na rinjayar wallahi ta'ala a'ala sannan ina neman shawarar malam da kuma shawarar mahaddata alqur'ani game da yadda zan yi haddar alqur'ani ta zauna a kaina da kuma roƙon addu'ar ƴan uwa da su roƙa min Allah ya bani miji na gari amin to na farko dai haddar alqur'ani tana da falala mai yawan gaske saboda Allah madaukakin sarki yana ba mu mutum matsayi a cikin aljanna gurgurdan abin da ya haddace na alqur'ani to kuma Allah ya yi alƙawarin cewa ya sauƙaƙe haddar alqur'ani ga duk mai ƙoƙarin neman saninsa ba zancen ba babba ba yaro ko manya sun fara hadda alqur'ani kuma sun haddace akwai wani malami Bafulatani a nan garin Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa yana ɗan shekara 56 ya fara hadda alqur'ani bai gama hadda ba dai ajali ya zo masa amma ya yi hadda mai yawa tili malami ne na malam Abdullahi yana ce masa malam mai nahawu saboda haka ba babba ba yaro kuma babban abu dangane da hadda shine ayita kamar yadda za ka ga malaman allo suna cewa ayishi wajen karatu shine ayi dan duk wanda kuma wanda duk yayi bakin kokarinsa zai samu irin gwargwadon kokarin da yayi kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula haka Allah ya ce kowa muna taimaka masa da waɗannan in kai bakin kokarinka Allah zai taimaka maka mutum ya yi kokari ya samu lokuta da zuciyarsa ta fi samun faraga ta fi samun nutsuwa ba lokacin da yake shagaltuwa da abubuwa ba lokacin da ba abin da zai dauke masa hankali kamar irin bayan sallar asuba kamar in yayi bacci ya tashi da daddare kamar tsakanin magriba da isha lokacin ya gama harkokinsa waɗannan lokuta wanda yake zai samu nutsuwar zuci domin yayi kuna ji a farkon karatun nan na gaya mana wanda ya je ya kulla kansa ya haddace Qur'ani cikin kwana 21 kuma babban mutum saboda haka abin yana da alaka da himma, saboda haka dole mutun ya himmatu akan yin wannan babban aiki. Allah madaukakin sarki ya sauwake miki samun hadda alqur'ani, kuma Allah ya baki miji salihi nagari wanda zai zuciyarki za ta nutsu da shi. Akwai waɗanda ƴan uwanmu mata da sun rubuto wasu takardu kamar duk yanda duk shekara suke rubutowa kan neman addu'a kan Allah ya yassare musu samun mazaje nagari da za su aure su. To Allah ya yassare musu, Allah ya hada su da na kirki. Su ma mazan dan ba sa fada ne, su ma suna nan suna yi. Kaji inda suka ce na'am na'am. Su ma Allah ya yassare musu. Wa man yasta'ti bi 'ifahu Allah. Duk wanda yake neman afafa kamewa, Allah zai ba shi kamewa. Allah ya ba su kamewa, ya ba su mazaje na kirki da za su ba su kamewa, ya ba su mataye na kirki da za su ba su kamewa. Sannan tambaya ta ƙarshe shine, dan Allah ina son ƙarin bayani game da waɗannan mas'alolin. Shin a wani kunuti ne ba sai an tafi ruku'u ba ake yin addu'ar? Wanne kuma ne sai bayan an dago? Nakan ji ana cewa al-qunut wanda ake yi idan masifa ta faru sai bayan an dago daga ruku'u ake yin sa, shi kuma na wuturi kafin a tafi ruku'u. Wannan yana daga cikin al-ikhtilaful mubah, dukkan kowanne ya zo kamar yanda Imam Al-Hafiz Ibn Hajar yace, wa hadha min al-ikhtilaful mubah. Abin da yasa aka samu cin karo saboda riwayoyin da suka zo daga Anas, kuma Anas a ƙarshen rayuwarsa da ma aka tambaye shi sai yace na manta da wannan al'amari domin shekaruna sun yi min yawa. To waɗansu sun ɗauki tafsil ɗin da ya zo daga hadisin Anas cewar unutun da ake bayan ruku'u shine wanda yake na nawazin na saukar musiba a cikin al'umma, shine ake bayan ruku'u, amma in ba shi ba kafin ruku'u ake. To wanda al'amarin kuma ba lallai wannan ka'idar ta zamanto haka ba, saboda riwayoyin na hadisin Anas akwai saɓani. Shi yasa Imam Bukhari yayin da yayi aqadin wannan babin sai ya ce al-qunutu qabla ar-ruku'i wa ba'dahu, yin qunuti kafin ruku'u da bayansa, ma'ana duk kowanne kai duk ɗaya ne. Saboda haka kada a tsananta, yana daga cikin al-ikhtilaful mubah. Kuma abin da zai nuna maka wannan, duk daga cikin sahabbai wanda aka nuno sun yi saɓani, duk sun yi biyun. Daga cikin waɗanda suke qunuti kafin ruku'u an ruwaito sayyidina Umar da sayyidina Ali, kuma dukkaninsu an ruwaito sun yi qunuti bayan ruku'u. Saboda haka wannan dai shine maganar Al-Hafiz Ibn Hajar, ita ce mafi rinjaye a wannan, cewa wannan yana daga cikin al-ikhtilaful mubah, saɓani wanda yake ya halatta kowanne kai daidai ne, kamar saɓani wajen tahiya, ko kai tahiyar riwayar Ibn Mas'ud, ko kai ta sayyidina Umar, ko kai ta Aisha, ko kai ta Abbas, Abdullahi Ibn Abbas, duk kowanne kai duk ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To haka kada a tsananta. Wani lokaci waɗansu suna da son tsanantawa kan abu, sai su ce a'a ga yadda ake yin sa, in ba haka ba ba daidai bane, wanda bai haka yanzu sai kaji an soma jifa da bid'a. Yanzu ba za ka ankara ba sai kaji an soma cewa a'a ai masu bid'a, masu kunuti in ba na kunutun nawazil ba bayan ruku'u ɗan bid'a ne. Wannan zalunci ne, zalunci ne, kuma yawanci karancin ilimi shi yake kawo wannan. To wannan shine bayani. In mutum yana son ƙarin bayani sai ya je ya tsaya ya tattara hanyoyin hadisin, idan zuciya, idan kwakwalwarka za ta iya ɗauka, don kwakwalwarka za ta buga akan ikhtilafu turuq, akan hadisin Anas kawai, akan hadisin Anas kawai saɓanin kwakwalwarka za ta buga a kai. To in mutum yana so ya je Fathul Bari na Al-Hafiz Ibn Hajar da kuma na Ibn Rajab, shi ma Fathul Bari sunansa ya yi dogon bayani akan wannan domin ka ga sassaɓawar. Wallahu ta'ala a'lam. Muna da ƙara roƙon Allah maɗaukakin sarki ɗan uwanmu da matarsa ba a ganta ba har yanzu, Allah maɗaukakin sarki ya dawo masa da iyalinsa ya haɗa su.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في أخذوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
الله تعالى يتي وقال الملك sarki yace inni ara sab'a baqaratin simani ni nayi mafarki naga shanu guda bakwai kosassu ya'kuluhunna sab'un ijab wadansu shanun guda bakwai kanjamammu suna cin su suna cinye su wa sab'a sumbulatin khudur kuma naga zangarnu guda bakwai koraye wato zangarniya guda abincin da yake cikin zangarniyarsa guda bakwai koraye wa ukhara yabisat da kuma wadansu zangarnin su kuma busassu ya ayyuhal mala'u ya ku taron jama'a na wato ya ku taron jama'a ta masu bani shawara aftuni fi ru'yaya ku yi mun fatawa ta fassara wannan mafarki nawa in kuntum lirru'ya ta'burun idan ku kun kasance masu sanin ilimin fassarar mafarki ne qalu abghatu ahlam suka ce wannan tarkacen mafarki ne wanda ba shi da ma'ana wasu wa ma nahnu bi ta'wil al ahlam bi alimin mu kuma ba mu da sani akan fassarar irin waɗannan mafarkai waɗanda suke na tarkace wanda ba su da wani ma'ana Allah madaukakin sarki ya yayin da lokacin ajalin fitar annabi Yusuf ya kusa sai ya shirya masa sababin da zai sanya shi ya fita shine fassarar mafarki da zai yi ga sarkin garin Al-Malik shine sarkin Misra kamar yadda muke bayani cewa wannan yana daga cikin mu'jizar Al-Qur'ani yanda ba a kirawo sarkin Misra ba a wannan zamani da Fir'auna kamar yanda aka yi a cikin wato a cikin at-Taurat da take hannun mutane a yanzu dan a ciki an kirawo sarkin Misra a zamanin Annabi Yusuf Fir'auna wanda ilimin tarihi daga baya ya nuna kan cewa al'amarin ba haka bane ba a fara laqabin Fir'auna da sarakunan Misra ba sai bayan zamanin Annabi Yusuf da zamani mai tsawo lokacin da sarakunan Misra suka zamanto su ne kibtsawa amma a zamanin Annabi Yusuf sarakunan Misra wato Kan'aniyawa ne wanda jinsi ne na mutanen da suke bararo da suka zo suka yi mulkin Misra kuma ba sa amfani da laqabin Fir'auna a lokacin suna amfani kawai wanda yake sarkin Misra ana ce masa sarki ba Fir'auna ake ce masa ba to kun ga abinda alqur'ani yazo da shi sai ya dace da wannan hakika da tarihi ya tabbatar da shi wanda idan da kamar a ce masdarin alqur'ani shine at-taura to ya kamata alqur'ani ya bi at-taura a cikin wannan kuskura amma da ya kauce daga kuskuren at-taura ya tabbatar da abinda yake shine daidai sai ya nuna ba shine masdarin sa ba alqur'ani wahayi ne daga Allah shi yasa kuma Allah ta'ala yake cewa inna hadhal qur'ana yaqussu ala bani isra'ila aktsara alladhi hum fihi yakhtalifu wannan alqur'ani yana ba ma bani isra'ila labarin mafi yawa daga a cikin abubuwan da suka sassaba tsakanin su abinda yake ya saba abinda yake na kuskure wanda ya saba hakika to alqur'ani sai ya zo ya bayi ya faɗa abin sa shine ma'anar wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi alqur'ani wato mai tabbatar da mai gaskata abinda ke cikin at-taura ne kuma mai hukunci akan littafan da suka gabata abinda ke cikin su na daidai ya tabbatar da shi abinda ke cikin su na kuskure ya gyara shi wannan domin Allah bai alƙawarin zai tsara wa'incan littafan ba ya ce su masu wanda aka saukar malaman su tsare su amma alqur'ani shi Allah ya alƙawarin zai tsare shi yana daga cikin tsare shi din ya zamanto abinda ke cikin sa tabbas daga Allah ne to wannan tana daga cikin ɗaya daga cikin ayoyin ibn ashur a tafsirinsa yayi bayanin wannan hakika haka zalika akwai wani likitan ido wanda na taɓa baku labarin sa yana nan a Madina sojan jirgin sama ne na America wanda ya musulunta Dr. Abraham Brown yana nan yayi waɗansu littattafai akwai waɗansu da na ba su littattafan sun ɗauki photocopy ɗinsa hadda suna kokarin ma ko za su samu a buga shi dan shi kansa ne littafin ya ce mun in za mu samu wanda zai buga a nan dan a yada yana da muhimmanci yayi bincike akan wannan ya bayyana irin abu yayi bincike da wato mai zurfi kwarai da gaske akan wannan wanda littafin nasa mutane za su iya bincikensa ko a cikin Google ne suka nema, Abraham Thomas Brown ne ko Abraham Brown, Abraham Lawrence Brown, Abraham Lawrence Brown mutumin America ne, likitan ido ne kwararre a cikin fannin, yana nan yana asibitin Al-Maghribi na Madina yana tiyatar ido, shi ma ya tabbatar da yayi bincike akan wannan hakika yayin da ya bayyana mu'jizar Al-Qur'ani ta wannan nahiyar. To mafarkin sarki shine abubuwan da ya gani a wanda suka hada wato shanu guda bakwai, wanda kuma shanu suna nuna wato noma ne, dan ana amfani da shanu wajen noma. Su bakwai wannan suna nuna shekaru, haka zalika zangarniya, zangarnu guda bakwai suna nuna girbin da akai na shekaru har guda bakwai, sannan waɗansu zangarnun kuma kekasassu busassu suna nuna wato fari, haka zalika kanjamammun shanu suna nuna rashin koshi, suna nuna fari na shekaru har guda bakwai. To waɗannan kunga dama su mafarki, shi fassarar mafarki ilimi ne wanda yake yana da amarat, yana da alamominsa. Daga cikin amarat ɗinsu su ne buga misali al-masal, sau da yawa ita tunanin ƙwaƙwalwa tana kawo mutum da abubuwa ne bil-masal, da misali. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun, waɗannan misalai ne da muke buga su ga mutane, babu masu hankaltarsu sai mutane masu ilimi. To yawanci mafarki ma ta haka yake zuwa. To ya nemi al-mala'u, su ne manyan ƴan fadarsa, wanda daga cikinsu dole za ka samu akwai bokaye wanda a wannan zamani su ne suke da'awar sanin ilimin mafarki, ilimin fassarar mafarki. Yana daga cikin abinda suke da'awa cewa yana daga cikin iliminsu, masu hulɗa da aljanu, masu hulɗa da taro da wato taurari, wanda dole za ka samu koyaushe a majalisar sarki za ka samu akwai irin waɗannan, kamar yadda a zamanin Fir'auna daga baya ake da masu sihiri wanda su ne suna daga cikin almala, wato manyan mutane da suke masu kare mulkin sarki Fir'auna. To suka ji wannan mafarkin ya fi iliminsu, saboda haka suka ce a'a, wannan ruɗani ne na mafarki. Al-abghaf shi ne yayi da aka tara, wanda a cikinsa akwai ciyawa da kara da itace, duk a tara shi a ɗaure shi waje ɗaya. To wato kamar wannan ruɗanin mafarki ne wanda yake ba shi da wata ma'ana. Shi ko sarki ya san wannan mafarki nasa yana da ma'ana, wato ba wai ba su da sanin fassarar mafarki bane dan suna yi, a'a, wannan irin wannan mafarkin ba mu da sanin fassararsa. A cikin wannan ake cewar waɗansu malamai suke cewar abinda ake cewa mafarki ga fassarar farko da aka yi ne, fassarar abinda yana tabbata ne bisa fassara ta farko da aka yi, wannan ba daidai bane, domin su sun ki fassarawa domin sun ce ba su da sani. To wannan ba yana nufin kuma shi ke na mafarkin ma'anarsa ta tashi ba, domin mafarkin yana da fassara, kuma an zo an samu wanda yake zai yi fassara, ya zo a mataki na biyu kuma ya fassara, kuma fassarar ta zama ita ce hakika. Saboda haka ba daidai bane a ce wai dan fassarar farko da aka yi ta mafarki ita za ta tabbatar da shi, ba haka bane. In ba daidai bane, ba daidai bane a ko da fassarar farko din ta yi shi, in aka yi fassara ta farko ta zamanto ba daidai ba, ba zai afku a bisa wannan fassarar ba, zai afku ne a bisa ainihin muradin Allah jalla wa ala. Sai dai wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba kuma bai sani ba. Haka zalika waɗansu malamai suna cewa shi mafarki wato kamar tsuntsu ne a kan mutum, in ya sauka idan an yi masa idan aka yi, in ba a fassara shi ba zai afku ba, in kuma an fassara shi zai afku. To wannan shi ma yana da fassara, duk da yake hadisi ne da yake da kusan ma'anarsa, amma ma'anar hadisin shi ne idan an fassara shi bisa ainihin daidai ɗinsa zai afku, kamar yadda aka fassara zai afku. Idan kuma mutum ya zamanto ya yi kuskure wajen fassarar, to zai tashi daga ainihin ma'anarsa ta daidai ba lalle a kuma a bisa yanda ya fassara shi in ba a daidai fassarar take ba. Na'am. وقال الذي وقال الذي نجا منه وقال
أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منه ما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات يعقلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا ما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
الله يقول وقال الذي نجا منهما سوى النوان دي طيرا دقا تكين واتو وأنن سمارون قدابيو دقا وأن دسك شقا kurkuku tare da annabi Yusuf sai yace waddakara ba'da ummatin alhali ya tuna bayan wani dan zamani ya tuna da wato annabi Yusuf waddakara bi ma'ana watadhakkara shine akai ibdalin ta aka mayar akai ibdalin zal ta zaman akai ibdalin kai ta akai idzamin ta cikin zal sannan akai ibdalin zal ta koma dal saboda saukin makharaj aka ce waddakara kamar fahal min muddakir ay fahal min mutadhakkir. So waddakara watadhakkara yatina ba'da ummatin bayan wato zamani al umma ana nufin lokaci shi an kira al umma saboda karni yana tafiya da lokaci tare tsara guda daya an aka ce sun tafi wato lokacin su ya riga ya tafi wato ya tuna da annabi Yusuf bayan wani dan lokaci. Ana unabbi'ukum bi ta'wilihi sai yace ni ne zan ba ku labarin fassarar wannan mafarki fa arsilun kuturani inje kuturani wajen da zan je in samu muku fassarar wannan mafarki. To Yusuf ayyuha siddiq sai kawai Allah wato bisa ijazin alqur'ani ba nobel bane ba za a ce to sai suka tura shi sai yaje ya hadu da shi da ya hadu da shi sai yace Yusuf sai kawai Allah duk ya shafa wannan ai zaka fahimta littafi da aka saukar da shi ga masu hankali. Yusuf ayyuha siddiq ya kai Yusuf ya kai wannan mai isa matuƙa wajen gaskiya abtina fi sab'i baqaratin ka ba mu fatawa akan mafarkin da aka yi na ganin wato shanu guda bakai simanin kosassu ya'kuluhunna sab'un ijaqu waɗansu shanu guda bakwai ƙanjamammu suna cinye su wa sab'i sumbulatin khudr da kuma zangarnu guda bakwai koraye wa ukhara yabisat da waɗansu busassu la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun ko ni na koma wajen mutane la'alla za su domin ya zamanto sun samu sani domin wato kenan yana musu bayanin cewar an buga an rasa masani ga wanda zai bada bayanin saboda shi ya gwada ya sani. domin ya tambayi annabi Yusuf fassarar mafarki saboda abin da ya ganshi na halin wato ihsani. Kaga a can suka ce inna naraka minal muhsini, muna ganin ka kana daga cikin masu ihsani. To kuma bayan ya mata fassarar mafarkin, kuma fassarar mafarkin nasa ya afku kamar yanda yake, sai ya san cewa ba wanda zai samu wannan sifa in ba wanda yake da matsayi a wajen Allah ba. Shi yasa sai ya ce masa ayyuhas siddiq, ya kai wannan mai isa matuƙa wajen gaskiya, saboda gaskiya tana daga ita ce alamar annabawa. Wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, wadkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Saboda haka ce ma annabi siddiq wannan wato yana daga cikin ambatansa, daga cikin hasin sifarsa shine gaskiya. Amma asali a istilahin shari'a as-siddiq shine wanda yake martabar da take daga ita sai ta annabi, wato masu isa matuƙa wajen gaskata annabawa, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sayyidina Abubakar da wannan sifa, ya kira shi as-siddiq. Shi yasa muke ce masa Abubakar ne siddiq ala ragmi man kariha. Allah ya turmuza hancin wanda bai yadda ba. To da yaje ya shine Allah madaukakin sarki yace yace shi wannan yace man sarkin su ka tura ni inje in kawo muku fassarar mafarkin, domin fa arsilun din khitabun lil malik, amma sai yayi shi da sigar girmamawa. To kun ga wannan ya nuna hatta alqur'ani yana nuna yanda wato girmama wato masu matsayi masu mulki yana daga cikin abinda mutane suke yi, kuma Allah bai yi inkari ba. Shi ma sai ya kawo da uslubin yadda suke yi, yace fa arsilun ku tura ni, ai sarki yake gaya ma, amma sai ya faɗe shi da uslubin girmamawa. To kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yayin da yake zance da mutane, yana sanya mutane akan matsayinsu. Saboda haka in zai rubuta wasiƙa zuwa ga sarakuna, sai ya yi musu hitabi da irin yadda suke yi majunansu, kamar yadda ya ce ila Hiraql azimin Rum, ya zuwa ga Hiraql wato babban shugaban sarakunan Rum, azimin Rum, ila aqyali ahli Yaman, ya zuwa ga makwayai mutanen Yaman, ya ambace su da irin sunan da suke ambaton kansu. Amma ba kai ka ce a'a ai kai abin nan annasu sawasiya, mutane daidai suke kamar bakin matsefi. Saboda haka tunda ai sallama assalamu alaikum shikenan, kuma dole kai tsammanin haka dole ya amsa maka daidai wa daidai ba tare da ka bashi matsayinsa ba. Wannan sai ya sanya masa wani ji na rashin daɗi, bayan kuma gashi kai kana tsammanin kana yin daidai ne, wai ruhin musulunci ne? A'a, ba wannan ne ruhin musulunci ba. Ruhin musulunci ka sanya mutane kowa a matsayinsa. To wannan fa'ida ce muhimmiya da malaman tafsiri sun yi ishara a gare shi. Qala tazra'una sab'a sinin, to suka zo wannan mutumin ya zo ya tambayi annabi Yusuf, sai annabi Yusuf yake fassara masa mafarkin. Qala, shi annabi Yusuf yace tazra'una sab'a sinin, za ku yi noma sab'a sinin na shekara bakwai, da'aban bisa al'adarku, wato ku ci gaba da noman ku na al'ada da kuke yi har tsawon shekara bakwai. Fama hasadtum, duk abin da kuka girbe, fadaruhu fi sumbulihi, ku barshi a cikin zangarniyarsa, wato kada ku fitar da shi daga cikin zangarniyarsa. Wannan yana daga cikin hikimar annabi Yusuf da ya bayyana musu abinda Allah yake nufi da wannan mafarkin, wato ku barshi cikin zangarniyarsa, kada wato ku fitar da shi ku sanya shi a rumbu, tsutsa ta cinye shi. Kun san yadda kayan amfani yake, in aka sa shi a rumbu ba fitar da shi daga cikin, aka fitar da shi daga cikin zangarniya kamar yadda wake yake, amma aka barshi a nannaɗe a cikin zangarniya, sai in aka barshi a ciki, wannan sai ya tsare shi daga cin ƙwari daga wannan arzikin wannan abincin. To shine hikimar da yace musu su barshi a cikin zangarniyarsa. Illa qalilan mimma ta'kulun, sai kaɗan wanda za ku rinka wanda kuke ci, wato kawai abin da kuke ci shine za ku fitar da shi daga cikin zangarniya. Wato kun ga za ku samu rarar arziki. In kun samu rarar arziki, ku ɗauki abin da kuke buƙata, sauran kuma ku yi adani, ku adana shi. Saboda haka wannan ilimin wato tattalin arziki ne da Allah ya ba mu annabi Yusuf, wanda ya bayyana musu shi daga cikin wannan wato mafarki. Kuma wannan malamai sun ce wannan yana daga cikin abinda wato wannan yana daga cikin abinda yake asali na ruko da al-masalih maslaha maslaha al-masalih al-shar'iyya wanda ko kuma wadanda suke ce musu al-maqasid al-shari'iyya manufa ta shari'a ta tsare addinai tsara addini da da rai da dukiya da hankali da nasaba dukkan addinai sun hadu akan wannan wannan tsare su shine maslaha tsara addini maslaha ne tsare rayuwa maslaha ce wanda ya hada da lafiyar jiki tsare dukiya maslaha ce tsare hankali maslaha ce tsare nasaba maslaha ce duk kuma abin da zai bata waɗannan mafsada ce barna ce abin da zai bata addini barna ce abin da zai bata rayuwa da lafiya barna ce abin da zai bata dukiya ya salwantar da ita ya tauzarta ta barna ce abin da zai bata hankali ya gurbatar da shi ya dakusar da shi barna ce abin da zai bata nasaba ya lalata nasaba kamar su zinace zinace barna ce wannan su ne ake ce ma wato al-masalihu shar'iyya dukkan addinai sun hadu akan su ga shaidarta a shari'ar annabi yusuf ya gaya musu wannan domin a cikin wannan mafarkin ya gaya musu yanda ake tsare dukiya wanda yake ya hada da killata al'amura da adani da tsini da tanadi tsini da tanadi amma wanda yake yayin da ya samu yayin da yake cikin yalwa ya barnatar da shi ya barnatar da shi kamar yanda aka yi a kasar nan ana da rarar man fetur abinda aka yi aka kira shi windfall aka yi ta tanada aka yi ta ajiya aka yi ta ajiya amma aka samu waɗansu sufa ha'u suka zo suka bi ta kansu maimakon su yi tattalin su yi tanadin suka bi ta kansu ga baki ɗaya suka raba ma kansu su su yan tsirari yan kaɗan suka ji daɗi sauran ku a shiga cikin wahala to yanzu gashi kuma man fetur ɗin ya ja baya wannan tanadin ba zai yiwu ba da kyar za a samu abin da yake zai biya buƙatar yau ballantana har a yi tanadin a yi tattali lokacin tattalin ya riga ya tafi shine as-sayfa dayyatil labana as-sayfa dayyatil labana wani bawan Allah ne mai garken shanu yana son wata yar baffansa ya je yayi neman ta ki kula shi ko kallansa ba ta yi sai wata ran juyin juya hali ya zo aka zo aka shiga cikin halin yunwa da bukata da fari ba abinci sai ta zo ta kawo kanta da kanta ta ce dan Allah a ba ta madara ta sha sai ce as-sayfa dayyatil labana sai wancan zamanin lokacin da nake neman ki lokacin wato sanyi tun a lokacin nan kika barar da wannan madarar wato na kawo miki ita a hannu kika barar kika ce baki so na to shine Laraba suke amfani da wannan karin maganar to mu ma irin wannan ne yanzu to kun ga annabi Yusuf ya nuna mana Allah madaukakin sarki ya nuna mana a cikin wannan ayar da koyarwar annabi Yusuf kan yadda ake tattali da tanadi yayin da kake cikin wadata to mu yawanci rashin tunani da rashin basira shine idan abin da yake isarka shine rabin samunka to sai ka kara wannan samun naka ba za ka tsaya akan rabin ba tunda yanzu ka samu ninki to sai ka kirkiro kuma wani abu da can baka bukatarsa wata sabar bukatar ta zo sai ya zamanto wancan sauran rabin maimakon ka adada shi shi ma sai ka hada shi gabaki daya ka ruguza shi to alhali ko basira da wannan ya nuna mana shine yayin da kake cikin wadata da yalwa to ka dauki daidai bukatarka shine illa qalilan mimma ta'kulu ka dan wanda zaka ci to shi zaka bari kai amfani da shi sauran kuwa sai ka adana saboda ranar bukata za ta zo ta wannan kuma wannan baya ruguza tawakkali ba ta rusa tawakkali bane shine ruko da al-asbab ruko da hikimar Allah thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidad sannan bayan wannan shekaru guda bakwai na wato na al-khishb na wato yalwa da girbi kyakkyawa sannan shekaru guda bakwai masu tsanani za su zo ya'kulna ma qaddamtum lahunna za su cinye abinda kuka tanadar domin su sune abinda kuka adana din wannan duk zai tafi illa qalilan mimma tuhsinun sai kadan daga cikin abin da kuka yi na adana din kuka ajiye wato duk abin da kuka adana zai tafi sai kadan ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون sannan bayan wadannan shekaru bakwai masu tsanani to wata shekara za ta zo fihi yughathun nas a cikin wannan shekarar za a yi ma mutane ruwan sama wa fihi ya'sirun ko mutane a cikin sa za su rinka matsar wato amfanin gona za a yi girbi har za a rinka matsar giya da matsar abin sha domin su a lokacin giya a wajen su wato halal ce tunda su giya a wajen su shanta suke yi tunda yana ga musu ne abin da suke a kai na su mushrikai kuma wanda ya nuna kan cewa kun ga ilimin hikimar shari'ar Allah hatta ga mutane ba musulmi ba za a iya amfani da shi a kansu domin ya fassara wannan mafarki da iliminsa aka yi amfani da ilimin shari'ar Allah a kan mutane waɗanda suke ba musulmi ba na'am
qalan maliku utuni bi balamma ja'ahu wa sulu qalan ila rabbika fas'alhu ma ba'alu نسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن عاد لله ما علمنا عليه قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين
الله يأتي وقال الملك سركيس يأتي أوتوني به كزومن دشي واتو أنجي أنجي أمس فسر ما فرشن دعها جي أمس يأتي أوتوني به كزومن دشي فلما جاءه الرسول يا يندا جكادا يجي زوا غريشي زوا غ النبي يوسف كينن قال ارجع الى ربك سي النبي يوسف يجي كوما وجن اوبنجدنكا فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن منيني حالن ودنن ماتا ودنده suka yanyanki hannuwansu inna rabbi bikaidihin alim domin ni ubangijina yana sane da kaidin su akaina kaidin da suka yi da suke yi ubangijina na sanar da shi wannan wato annabi yusuf bai dai fita daga cikin kurkukun ba alhali didda zai iya samun matsayi wajen sarki saboda jin cewa sarki ya ce a fito da shi ya bayyana masa cewa matsayinka ya bayyana ga sarki don haka zai bashi daraja zai bashi matsayi to wannan ya nuna hikimar annabi yusuf yace idan ya fita yanzu daga baya aka je aka ce ai ga ba a warware wannan kabiyar ba cewa shine yake neman matar wato ubangidansa to sai a amfani da shi a gaya masa sarki a ce to wannan da ka bashi matsayi da kake ganin sa da wannan ai shi ga abin da yafi ga dalilin shiga sa kurkuku kaga shikenan sai a bata shi to shi ko tsara mutunci matlub abin nema ne a cikin shari'a mutun ya tsara mutuncinsa daga tuhuma shi yasa ya gwammace ya ci gaba da hakurin zama a cikin kurkuku yayi hakuri saboda ya san wa annan nasara ma as-sabr nasara tana zuwa tare da hakuri tunda dai yayi hakuri Allah zai bashi nasara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake tawali yake cewa Allah ya ji kan annabi yusuf yace da ni ne jakada ya zo mu yace gashi sarki yana kira na yace la ajabtu da'i da sai na amsa na fita in yaso duk abin da za a yi daga baya ayi tawali'u ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna matsayin annabi yusuf wajen jimirinsa da haƙurinsa wa illa matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen haƙurinsa ya fi na dukkan annabawa to amma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne a babin tawali'u tunda ya ambata ne tare da annabi ibrahim da annabi lo hadisin yana nan cikin bukhari waɗansu kuma malamai suna cewa wannan faɗin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewar shi ma kansa yin wannan da wato ya amsa kiran ya fita in ya so daga baya ya san yadda zai ya warware wannan tuhumar shine aula dan saboda dama ba lallai ta sake zuwa ba an ce ya fito idan ya ki ba lallai damar ta ki zuwa ba to wannan duk abubuwa ne na hikima da ake nuna auna al-masalih wal-mafasid قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قال ونمي فأن ونمي جنس تركيني وتدعك في أكا جاء متى sai ya fuskanci wayannan mata yace azo masa da su yace ma habbukunna menene labarinku idrawatunna yusufa an nafsi yayin da kuka nemi annabi yusuf akan kansa ku nemi wato ku lalata da shi kullu hashalillah suka ce sarki ya tabbata ga Allah ma alimna alaihi min shi ai ba mu san wani abu mummuna tare da shi ba wato la ahali wala anifi wala atabi'a babu wani abu mummuna da muka sani tare da shi suka karfafa shi da min su indan su duk wata abu na abu mummuna babu shi babu wannan babu lalata tare da shi qalat imra'atul aziz sai matar wato magajin gari tace al'ana hashasal haq to yanzu gaskiya ta tabbata yanzu gaskiya ta tabbata wato yanzu zan fadi komai zan tsage komai yadda ya faru ana rawatuhu an nafsi ni ce ba wata ba ta neme shi a kansa ni na neme shi ba shi ne yayi ba wa innahu la minas sadiqin kuma lalle shi wallahi yana daga cikin masu gaskiya to Allah ya tabbatar da bara'arsa kun ga sakamakon hakuri kenan in mutum yayi hakuri Allah zai ba shi nasara na'am
لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ inna rabbi ghafurur
rahim zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wannan magana ta annabi yusuf ce a bisa zahirin maganar mafiya yawan malaman tafsiri da yawan su daga cikin salaf irin su mujahid da abu salih as-samman da as-suddi da sa'id ibn jubair da sauransu yace zalika wannan nayi haka ne liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib domin shi al-aziz magajin gari ya san cewar ban ha'ince shi ba a bayan idansa wa anna allaha la yahdi kaydal kha'ini domin kuma a sani cewar Allah baya shiryar da kaidin masu ha'inci wato baya shiryar da masu ha'inci a cikin kaidinsu gadar zare suke yi kuma gadar zaren ba za ta kai ko ina ba kana takawa za ta tsinci inda ni mai ha'inci ne da Allah ba zai tabbatar da gaskiyata ba domin Allah baya tabbatar da tsar da wato mummunan shirin ha'inai alha'ini Allah baya tabbatar da sha'aninsa baya shiryar da shi wama ubarri'u nafsi kuma bana barrantar da kaina wato bana tsarkake kaina a bar ganin cewar ita ce ce wannan laifi ta neme ni wannan yana daga cikin rauninta to ni ma ba ina tsarkake kaina bane in ce nafi karfin wannan ban fi ba inna nafsa la ammaratun bisu domin ita rai wato mai yawan umarni ce da mummuna illa ma rahima rabbi sai wanda ubangiji na yaji kansu inna rabbi ghafurur rahim lalle ubangiji na mai yawan gafara ne mai yawan jinkai mai tsananin jinkai wato kowa ba wanda yafi karfin rai nafsu ya zamanto ta samu tasiri a kansa sai wanda Allah yaji kansa to wanda yake nuna in itisami tunda shi ma kaga Allah ce masa yi laula an ra'a burhana rabbihi da ba dan yaga hujjar ubangijinsa ba to da haka da mutum ya taba cewar ya rinka aminta da kansa duk wanda ya aminta da kansa zai yadda da kansa ya yadda da ransa to wannan ya riga ya hau gadar zare ka aminta da Allah kada ka aminta da kanka waɗansu masu tafsiri kaɗan daga cikinsu sun ce wannan maganar ita matar aziz ce ta ce wannan ta yi haka ne ta zo ta yi shaida don annabi yusuf ya san cewa ba ta ha'ince shi ba a bayan idansa kuma Allah baya shiryar kaidin masu ha'inci kuma ba ina tsarkake kaina bane daga kan cewar wato ba ina tsarkake kaina bane daga kan cewar shi bai samu wannan hammudin ba shi ma zai iya samun wannan hammudin sai wanda Allah ya kirar da shi to abinda akan kawo anan shine cewa to su dai akan addinin shirka suke to taya har za ta ce inna rabbi ghafurur rahim ta ce wa anna allaha la yahdi kaydal kha'inin ta rinka dangana abubuwa ga Allah to waɗansu sai suka ce waɗanda suka tafi akan wannan tafsirin sai suka ce to ai mushrikai ko na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ma sun san akwai Allah kuma suna sun san cewa Allah ana neman gafara a wajensa Allah mai iko ne sai dai kawai suna tarayya da shi da wani amma abin da yake mafi rinjaye shine fassara farko cewa wanda yayi maganar nan ta annabi Yusuf ce ita saboda abinda ta kunsa ne ilimi abinda ta kunsa ne ilimi da kamar inna Allah la yahdi kaydal kha'ini da inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi dangana ar-rabb ya zuwa ga kansa ma rahima rabbi bayan kuma al'ada ta gabata yana dangana ar-rabb ga su mutanen misra ga iyayen gidansu ba ga ubangijinsu Allah ba in yace rabbi ko yana nufin ubangijinsa shi annabi Yusuf shine Allah shine yake karfafa cewa wannan fuska ta tafsiri shi ita ce ingantacciya kuma shine ma abinda mafiya yawan malamai suka tafi akai na'am
قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبرأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون
تو يا عند براءة النبي يوسف تتبت جوانا سركي daga abinda aka nasabta shi zuwa gare shi ya tabbatar da kuma amanarsa a cikin wannan kissar abinda ya faru tsakaninsa da shi wannan magajin gari da iyalinsa da sauran matan nan kuma ya fahimci ya gane irin haƙurinsa da juriyarsa da jimirinsa to sai matsayin annabi Yusuf ya girmama a wajensa Allah ya ce wa qala al-maliku sai sarki ya ce utuni bihi ku zo min da shi astakhlisu li nafsi zan keɓance shi ga kaina wato zan bashi matsayi keɓantacce in sanya shi cikin wanda wato kullum ina tare da shi ina neman shawararsa falamma kallamahu to yayin da ya yi magana da shi qala innaka al-yawma ladaina makinun amin sai ce kai mu a wajenmu a wannan rana kai wato mai babban matsayi ne kuma amintacce makin sifa mushabbaha ne na makuna kamar yadda ake cewa karim daga karuma wato makuna ya samu makana al-makana ita ce al-manzila wato kai a yau a wajenmu kana da matsayi daraja babba kuma kana da aminci amintacce ne na yadda da kai da me ya samu falamma kallamahu da ya magana da shi saboda ya ji irin maganganun annabi Yusuf wanda suka hada ilimi da amana da tsoron Allah da sanin daidai da sanin ya kamata saboda haka ake mutum ya rinka zabar maganar da zai faɗa ya rinka zabar maganar da zai faɗa sai Allah madaukakin sarki ya bashi daraja a wajen Allah da daraja a wajen mutane Allah madaukaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum yana magana da kalma ta yardar Allah la yulqi laha bala bai dauke ta komai ba amma sai ta kai shi matsayi da baya saba tsammani a wajen Allah ko mutum yakan yi magana ta fushin Allah bai dauke ta akan komai ba sai ta kai shi zuwa matsayi na fushin Allah da baya taba tsammani saboda haka mutum ya kiwon harshensa da shi ne za ka ga mutum ya samu daraja da kuma shi ne zai kifa shi a cikin wuta Allah ya kiyashe mu to yayin da ya gaya masa wannan qala ja'alni ala khaza'inil ard annabi Yusuf ya ce sanyani a cikin wa sanyani rinka kula da taskokin ƙasa taskokin wato wannan ƙasa taka shine ka sanya ni in zamanto mai kula da baitul mali shine wato ministan tattalin arziki ministan wato ko ka ce treasurer ko ministan finance ko accountant general duk dai ka hada su duk an hada an bashi inni hafizun alim domin ni makiyayi ne wato mai kiyaye amana ne alim masani ne na san tattalin arziki na san abinda zan yi in ka sanya ni a wannan wajen to a nan wajen shine akwai matsala guda biyu. Annabi ko kuma wato musulmi yayi aiki karkashin daular kafira, tunda dai daular mutanen Misra mushrikai ne, ko basu musulunta ba, ba musulunta suka yi ba kafin Annabi Yusuf ya aiki a karkashin su, amma ya aiki a karkashin su. Kuma gashi Qur'ani ya kawo mana kissar, kuma ba a ce abinda aka yi mansuhi bane, ba a shafe bane. Saboda malamai suka kafa hujja da wannan cewar mutum zai iya aiki a karkashin wato tsari wanda yake na kafirci idan dai shi abinda zai yi ya dace da musulunci. Qala ba'du ahli al-ilm, waɗansu malamai sun ce, ana karanta muku daga cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi, wanda yake in kana neman tafsiri da yake bayanin hukunce-hukunce ka tike da shi. Yace fi hadhihi al-ayati ma yubihu lir-rajuli al-fadil an ya'mala lir-rajuli al-fajir was-sultan al-kafir. A cikin wannan aya akwai hujja da yake halatta ga mutum wanda yake mai babban matsayi, wato mutumin kirki, yayi aiki ga mutum wanda yake fajiri, da kuma ga sarki wanda yake kafiri. بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه. بشرط إن شيء ور يا سن شيء ور أبن ذا أسن يا شيء أي كني وندي كبازا أشجع أنا شيء أبن ذي كشيني ديدا با. من أم باش تفويت أن شيء كذي كأبن ذي كديدا. فيصلح منه ما شاء. يصير زمان تو يا جارا أبن ذي ك يا أبن ذي شو جارا يجارش. وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك. أما إذا أيكن زي يني أبيس أبن ذي كرففا شهويش شهويش ونم فاجر دا سابن ألنسا دا كما فاجر شنسا تو أنا وجم بحالة شو بياسا شني زوي يي الغوص درشن كسيابا ياشني يجي أبن ذيكي يا أنشي إلمنسا da kuma amanarsa kuma yayi wannan. To a cikin irin wannan mutum zai iya yi. Shi yasa ne kun ga malamai suka yi fatawa a irin bankunan da ake da su na ƙasa, in za su ce za su yi abun bankin musulunci, a ce ai abun bankin musulunci, a sanya su a kan su yi abin da yake shine daidai. Wannan babu komai a kan wannan, tunda ba an ce su zo su yi barna ba ne. A'a, za a taimaka ne a wajen yin abin da yake daidai. Sannan abu na biyu shine ya halatta mutum wato yayi zance akan kansa da aikin da ya san shi ahali ne yayi, kuma kan cewa wannan baya daga cikin taskiya, duk da yazo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba ma ba da aikin mu ga wanda ya nema. Wani mutum yazo yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nima a bani aikin nan mana, nima in je na yi dan irin abin da mutane suke samu, nima in samu sannan in kawo muku. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ma nada wani akan aikin mu wanda yazo ya nuna kan cewar shi bukatar sa kenan a bashi wannan aikin. Yace la nasta'milu ala amalina man aradahu, ba ma daukan aikin mu wanda yazo yake shine manufar sa yazo yayi aikin. To shine malamai suke jan'i da wannan cewa yayin da mutum ya san cewar aikin ya ayyana a kansa, shine kadai zai iya yi, kuma in aka ba ma wani barna zai je yayi. To a nan wajen mutum ya iya zuwa ya faɗa kan cewa ga qualification shine kamar kaje ka mika CV, kaje ka mika CV, yanzu a ce mika CV bai halatta ba, kaje ka mika CV ka ce gashi na gama karatu lokaci kaza, na yi aiki waje kaza, na san kaza, na san kaza, in kana neman mai sanin kaza, mai sanin kaza, to ka same shi a cikina. Babu laifi, domin kana ganin kan cewar kai ahali ne, ka bayyana ahliyarka, babu laifi wannan. Shi ma wannan kissa ta Annabi Yusuf asali ce akan wannan. Allah ya ce wa kadhalika makkanna li Yusuf, to kamar yanda muka ba mu Annabi Yusuf wannan matsayi a wajen wannan sarki, yace innaka al-yawma ladaina makinun amin, to haka nan muka tabbatar ma da Annabi Yusuf daraja fil ardi, a bayan kasa, ya tabawwa'u minha haythu yasha, yana shiga cikin ta yana sauka duk inda yaso a cikin ta. Wato ko aka bashi matsayi a cikin daular, duk irin inda yaso zai je yayi, wato ba kawai harkar tattali ba, zai iya zuwa wajen wannan harkar ya ce ga yadda za a yi, je wajen wannan harkar ga yadda za a yi, saboda an saka masa komai a hannunsa, matsayi da Allah ya bashi. Mutumin da ya fito daga kurkuku, Allah ya zo ya bashi wannan matsayi. Nusibu bi rahmatina man nasha, muna samun wanda muka so daga cikin rahamar mu, sai mu bashi. wato rahmar Allah anan yana nufin ihsanin sa, Allah yana bama wanda yaso daga cikin ihsanin sa. Wala nudhi'u ajra al-muhsinin, bama tozar taladan masu kyautatawa, domin sakamakon kyautatawa Allah ya kyautata, kuma kyautatawa nan daga Allah ce, kuma Allah yana bayar da wannan kyautatawa ta ga wanda yaso. Ar-rahma anan ana nufin al-ihsan, wato muna samun wanda muka so da ihsanin, wanda Allah ya so sai ya same shi da ihsanin sa, kaga shi ba koman komai ba, yana cikin wanda an yi condemn an manta da shi, amma in ihsanin Allah ya same shi sai ga Allah ya wanke shi ya fito da shi ya bashi daraja, ba mai yin wannan sai Allah, ba mai yin wannan sai Allah. Kana ganin misalan wannan a cikin layuwa da yawa, kaga mutane ai tukutuku ai tukutuku ai shiri aje a kai mutum a kulle shi, yanzu kamar wani daga cikin sarakunan Ottoman Empire, cikin sarakunan Ottoman Empire daular Uthmaniya, tunda aka haife shi yake dan kankani dan shekara 9 wansa yana sarki, yaje sai aka kulle shi, aka kulle shi tun dan shekara, tun yana dan shekara 9 sai da yayi shekara wajen 30 a tsare, saboda kawai ana gudun cewa idan yana raye za a yi wani tukutuku aiku a kashe sarkin a dauko shi a mayar da shi shine sarki. Duk da haka bai aminta ba, wata ran ma sai yace kashe shi kawai ma bai, yana tsare din ya dauko shi yace shi gara ma a kashe shi din, a kashe shi, to aka kyale shi. Na biyu da aka zo dauko shi, shi ya dauka kashe shin za a yi, yace me yasa kuke min haka, ni ku kashe ni mana in huta, yace a sarki za a yi maka, yace sarki a shi a kashe shi, shi abin da yake so kenan, baya son sarauta, amma haka kawai Allah ya fito da shi aka yi masa sarauta. Shekara wajen sama da 30 yana tsare, amma Allah madaukakin sarki ya so shi da rahamarsa, shikenan ya zo ya masa ya bashi matsayin a duniya. To irin haka Allah ya ba mu Annabi Yusuf, kun ga ya nuna kan cewar daukaka ta duniya tana daga cikin ihsanin Allah ne. Gashi Allah ya ba mu Annabi Yusuf wannan daukaka, kuma Allah ya ce nusibu bi rahmatina man nasha, muna samun wanda muka so da ihsanin mu da kyautatawar mu. So da wanda kaga Allah ya bashi matsayi yana daga cikin ihsanin Allah. To amma yawanci mutane sai su manta, sai rinka ganin kan cewa iyawarsa ce, irin wato munafincin da yayi ne wajen kulle-kulle da aka rinka yi da daddare shine mai kai komo, ko kuma wajen shirin a juyin mulki da za a yi irin rawar da ya taka ce ita ce ta bashi wannan, duk sai ya manta da cewa nusibu bi rahmatina man nasha. In ku da ya tana da cewa nusibu bi rahmatina man nasha, sai Allah ya bashi na duniyar ya kuma bashi na lahira. Shi yasa sai Allah ya ce wala ajrul akhirati khairun lil ladina amanu wa kanu yattaqun, kuma ladan lahira shine mafi alkhairi ga waɗanda suka yi imani suka kasance masu tsoron Allah. Wato bayan wannan girmamawan na duniya, kuma ladan lahira sai ma yafi wannan, sai yafi wannan, wato ba kawai a duniyan ne yake ba mu masu ihsani ba, yana ba su haƙƙin lahira. Kuma a cikin faɗin Allah ta'ala lil ladina amanu wa kanu yattaqun, ga waɗanda suka yi imani suka kasance masu takawa, ya nuna wannan su ne masu ihsani din. Wala nudhi'u ajral muhsinin, nan da ya faɗa ba ma tozar taladan masu ihsani, masu ihsanin su ne wanda ya faɗe su anan, alladina amanu wa kanu yattaqun, waɗanda suka yi imani kuma suka kasance masu tsoron Allah. Wannan shine zabiɗin ihsani, shine ma'anar ihsani wanda Allah yake masa, yake sa kayyarsa tun anan duniya, sannan kuma yake sanya sa kayyarsa ta lahira ta zamanto ita ce tafi. Allah madaukakin sarki ya bamu wannan sakamako, Allah ya sanya mu cikin wanda yake samu da ihsanin sa anan duniya da lahira. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.